بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يوم من العرباء قوم الشاء بقوي غوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya daidai da 27 ga watan uku miladiya 2024 Ubangiji Subhanahu wata'ala cikin ikonsa ya dawo da mu domin mu dora wato akan inda muka tsaya wajen gabatar da tafsirin Alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci a cikin wannan wata mai albarka. Idan ƴan uwa basu manta ba, jiya mun kwana ƙarshen aya ta 26 cikin wannan sura mai albarka, a fadin Ubangiji al-kabithatu lil-kabithin wal-kabithuna lil-kabithati wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kuma yau za mu tashi kan aya ta 27 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dafa mana cikin abin da za mu karanta da abin da za mu yi bayani. Allah rahma, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
Na'am, Ubangiji yake cewa ya ayyuhallazina amanu, ya ku masu imani, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, kada ku shiga gida, kada ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba, hatta tasta'anisu, sai kun nemi izini, wa tusallimu ala ahliha, wato ku sallama ma iyalan gidan. A wannan tarbiyya ce ta musulunci, idan zaka shiga gida wato dole sai ka nemi izini, sannan kuma wato kai sallama. Sallama za a fara gabatarwa ko neman izini? Malamai suka ce sallama za a fara gabatarwa in an amsa maka sallama kana, kuma sai ka nemi izinin shiga gidan. Kenan sai ka ce assalamu alaikum, sannan ka ce a adukulu, wato aminci ya tabbata gare ku mutanen wannan gida, in shigo ne sai su amsa maka sallama kana, kuma sai su ce maka wato ka shigo. Wato da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a baya ya yi magana akan wato ya ambaci ayoyi akan kamewa, wato kamewa wato akan mutum ya kame bakinsa da idaninsa akan mata wadda bata halatta a gare shi ba, to shine sai Allah ya biyar cewa ai babban abin da zai taimaka wajen sa mutane su kare kame idanunsu shine wato kasa fada wato kan mutane ba tare da izini wato ko kuma tare da sallama ba. Saboda tunda har yanzu dai magana ake akan hijabi, waccan ayoyi da suka magana akan matsaloli da suka shafi na Aisha da kuma matan mu'minai, Allah ya ji hankalinmu akan kamewa, mu kame bakinmu, mu kame idanunmu, mu kame zuciyoyinmu. To shine babban abin da zai taimaka wajen kamewar, kuma shine mata su zauna a gidajensu, kuma in za a shiga kansu sai wato ya zama ba a shiga kansu ba sai da izini. Shine yake cewa wato ya zo a jimillar kamewa ya zama mutane ma a hana su shiga gidajen da ba nasu ba, wato sai sun nemi izini a gurin mutanen wannan gidan ta hanyar yin sallama da kuma wato neman izinin shiga. An ce dalilin saukar wannan aya cewa wata mace daga cikin matan Madina wata ran taje take ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah ni na kasance ina zaune a gidana a cikin halin da nake zaune na kasance ina zaune a gidana zamana na sakewa wato a wannan lokacin da nake zaune wato bana sha'awar wani ya gani wato dana ne ko mahaifina dana ma bana so yaje gani a wannan halin da nake zaune ma'ana kenan tana zaune irin zama na sakewa wato irin na mutum a cikin ɗakin sa wato za ta iya zama ya zama wato bata daura komi wato a kanta ba sannan kuma za ta zaman da za ta sake tunda mace ne a cikin ɗakin ta za ta iya janye zanin ta har koda ya zo kusa da guiwar ta babu damuwa tace to amma wannan halin da nake zaune take cewa la uhibbu an yarani alaiha ahadu bana bukata wani ya gani a cikin wannan halin la walida wala waladun ko mahaifina bazan so ya gani a wannan halin ba haka kuma ɗana ma bazan so ya gani a wannan halin ba fiyatin al'abu amma hakan kuma sai babana ya shigo fayadkulu alayya ya shigo ya gani a wannan halin wa innahu la yazali yadkulu alayya rajulun min ahli bayan ya shigo wani ma sai ya zo ya gani wani ma daga cikin gidanmu sai ya shigo wani ma daga cikin iyalaina sai ya shigo wa ana ala tilkal hala ina na cikin wannan halin saboda haka ban ji dadi ba to take ubangiji subhanahu wataala sai ya saukar da kuma aya dan komi akan samu dalili sai ya zama wannan hukuncin Allah ya saukar da shi domin ayyuhal al'ummar musulmi tarbiya dama Allah ya tanado aya za a saukar da ita to amma kuma ana jiran waqi'a wani abu wanda za a ce a dalilin sa ayan ta sauka to shine sai ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma su imani daga yau la tarkulu buyutan kada ku shiga gida gaira buyutukum in ba gidajen ku ba cewa gaira buyutukum wannan yasa malamai suka ce mutum zai iya shiga gidansa ba tare da ya sallama ba zai iya shiga amma shi ma ya fa alkhairi ya sallama din domin ko a gidanka ne ba za ka so ka ga abinda zai bata maka ranka ba domin idan mutum yana satin wato sadaduwa ya shiga gida bai sallama ba zai daga ganin abinda zai bata masa ne shi yasa manzon Allah idan ya dawo a yaki in ya zo kafin ya shigo Madina sai ya tsaya sai a ce aje a gaya wa Madina cewa mun tafi mun kusa shigowa da yake lokacin babu waya so da haka za a zo a fada manzon Allah zai tsaya da ayarinsa idan la asar ne a kwana a shiga Madina da hantsi yace ku tsaya idan mutum zai ya dawo a bulaguro in ya kusan zuwa gida to ya aika dan sako domin matar da bata kitso ba za ta kitso wanda bata kunshi ba za ta kunshi wanda bata share gidanta ba za ta share gidanta wanda bata gyara gadon mijinta ba za ta gyara wanda bata zuba ruwa a butar miji ba ko kwanukan abincin miji ba duk za a gyara a talbi miji kaga sai ran sai ya dadi amma in ya cika aukowa gidansa yana shigowa irin kwatsam din nan to kuma fa hankalinsa ba zai kwanta ba ba zai rabu da wato kallon bace dai ba musan addinin musulunci addini ne wanda yake kawar da ciwon zuciya da kuma wato ciwon tunani ya zama kullun in zaka zo gidanka da sanda kamar kana tuhuman matanka ne kamar baka yarda da su ba kana tuhuman su saboda haka kuma duk mutumin da yake al'adarsa tuhuman laifin wani ne ba zai rabu da damuwa a cikin zuciyarsa ba kullun zaka zauna da damuwa to amma musulunci so yake ka zauna lafiya ka zauna a cikin farin ciki wani wanda yake zaune da kai shi ma zauna a cikin farin ciki shi yasa sai Allah ya ce a rika yin sallama din in an yi sallama kowa zai gyara shine ubangiji yake cewa kada ku shiga gidan da ba gidajen ku ba hatta tasta'anisu sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha kuma ku sallama a iyalan wannan gidan ɗayan ku yace assalamu alaikum a adkulu in shigo ne wato kamar da zo a hadisi in an ce masa waye kada ya ce ni ne a ya faɗi sunansa kada ya ce ni ne akwai wanda ya zo sallama gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya amsa masa sallama sai ya ce masa wane ne sai ya ce ni ne manzo Allah ya ce ni ne ka ai ba wanda za a iya fahimta yawa amma sai ka faɗi sunanka kuma yan sunanka ma misali sunanka baffa ne kar ka ce Muhammad don ba za a gane ba yau ba san ka da wannan ba sai ka faɗi sunanka yawa ko ka ce gwani Suleiman ne to kaga an san waye amma an ka ce Alaramma ne kai shiru to Alaramma wani Alaramma a Alaramma dai babu wanda zai gane ka faɗi sunan da aka fi sanin ka. Yawwa, saboda haka idan ka zo kai sallama sai ka faɗi wato sunan ka. Saboda haka Ubangiji ya ce zalikum khairul lakum, faɗan sunan ku a yin sallama da neman izini shi yafi muku alkhairi, alkhairi sama da ku shiga gida babu izini, domin za ku ga abin da ba ku yi tsammani ba. Allah ya ce la'allakum tadhakkarun, mun muku wannan ne wato ko kwa dauki wa'azi, wato domin ku aikata abin da yafi zama alkhairi, domin wato ku samu lada. Fa in lam tajidu, Ubangiji ya ce fa in lam tajidu fiya ahadan, lokacin da ka zo kai sallama a gida sai ya zama baka samu kowa ba, ba amsa maka sallamar ka ba, assalamu alaikum, ba amsa ba, ka sake dagawa assalamu alaikum, ba daga ba, ka sake dagawa, domin an fi so sallamar ta biyu tafi ta farko daga murya, mai yiwuwa ta farkon ba a ji ba ne. In ka ce assalamu alaikum sai ka ji shiru, to in ka zo daɗa maimaitawa ka ɗan ƙara daga muryarka assalamu alaikum, idan ba ka ji shiru, in ka zo ta uku kuma ka sake dagawa, to ba a wuce uku, ba a wuce uku. Wani lokacin wani in ya zo gida ya dinga kwalla sallama, ya dinga kwalla sallama. Abinda shari'a ta ce in kai sallama ɗaya, biyu, uku ba an sama ba, to ka juya, ka juya, kar kuma ka ce za ka zo kofa kuma duka ta bugawa, kai ta bugawa, wato sai ka shiga. Wannan baya daga cikin tarbiyar addini. Ubangiji ya ce fa ilam tajidu fiya ahadan, idan ba ku samu kowa ba, ma'ana ba a yi muku izini ba, fala tadkhuluha, to kada ku shiga, hatta yuzana lakum, sai an muku izini. Allah ya ce in dai ba a yi ma izini ba, to kar ka shiga, kar ka shiga, wato sai an maka izini. Wa in qila lakum irji'u, in kuma har aka amsa sallama amma aka ce don Allah kai hakuri tukun, to Allah ya ce farji'u, ku koma. In aka ce wani kai hakuri da Allah, kar ka shigo, to ka koma, kar ka matsa ka ce sai ka shigo. Allah yake cewa wa aska lakum, ku koma din in an ce ku koma, shi yafi muku alkhairi, shi yafi muku tsarki, akan kuma ce za ku samu guri ku zauna a kofar gidan, ai zai fito daga nan zuwa al'asa. In an ce ka koma, to kai hakuri ka koma, amma kar ka ce a bari in zauna ba damuwa, ni ai ba gaggawa nake ba, daga nan zuwa al'asar ai zai fito. To wannan ba tarbiyya ce ta addini ba. Ga Ubangiji yana mana tarbiyya, tarbiyya qur'aniya. Saboda me? Saboda ya zama mutane sun suffanti da mutanen kirki, ya zama abubuwa na zargi da abubuwa na haushi da wato gaba ba zai auku a tsakaninmu ba, idan muka bi irin wannan tarbiyoyin. Saukan da ka zo aka ce maka wannan ne ya ce maka don Allah kai hakuri, yana wasu yan shagulgula, shikenan sai ka tafi, wani lokacin kuma sai ka dawo. Yawwa, amma in ka ce za ka samu guri ka zauna, to za ka sa ya washe ka, kuma to daga nan kuma gaba ta kulla a tsakaninku. Shine Allah yake ce mana wato wa in qila lakum irji'u, in bayan kun nemi izini aka ce ku koma, farji'u, to ku yadda ku koma, wa aska lakum, komawar shi yafi muku alkhairi, wato wallahu bima ta'maluna alim, lalle Ubangiji alimun masani ne, bima ta'maluna, da abinda kuke aikatawa na daga shiga gidajen mutane ba izini, ko kuma in a ce mu ku koma, ku ji ku koma, ku zauna ku nana, ce kun gana da mutane. Laisa alaikum junahu,
laisa alaikum junahu an tadkhulu biyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun.
Na'am, Ubangiji yake cewa laisa alaikum junahu, babu laifi gare ku an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin, ku shiga gidajen da ba gidan zama ba, wato fiha mata'un lakum, inda yake akwai wani abin amfanin ku. Dan sai ka zo zaka shiga shagon mai kayan trader, kaga wannan ba damuwa ba. In ka ce assalamu alaikum kullun sai ka shiga, dama zaka je ka sai omo ne ko sabulu ko zaka sai taliya, ba bukatar ka ce in shigo ne a gida ne ake masa, domin gida ne ake masa zaman sakewa. Ka zo zaka shiga gareji, za a yi maka gyaran wayarka, ko za ka shiga kasuwar Jagwal da aka kewaye ta aka yi mata gate, ba za ka ta doka sallama a kofar kasuwar kana cewa in shigo ne ko kan na shigo ba. Za ka zo za ka shiga gidan gwamnati, sakatariya, ko kuma wata ma'aikata, ko cikin asibiti, duk inda yake a kewaye ne, amma kuma kai kana da wani amfani da za ka shiga a gurin, to wannan ba bukata, ko ba a ma izini ba za ka shiga. Mun gane ko? Allahumma, sai dai in mai gadi aka sa gate man, ta yadda ake tarewa a ce kai, kamar yadda ake a kofar banki a ce kun yi yawa ku bari sai wasu sai rabu da ki sai ku shiga, to wannan kuma dole za ka jira. Yau, amma in dai ba haka ba, duk inda yake da wani abin amfani, in dai gida ne ba gida na matan aure da ake zaune ba, to wannan ba bukatan ka nemi izini. Yau, inda mutane a gurin kai musu sallama, wannan yana daga cikin abin da a karantar da mutane amma babu maganar neman izini a irin wannan guri gidajen shi yasa Allah yake cewa falaysa alaykum junahun babu laifi akan ku an tadkhulu buyutan ku shiga gidaje gairar maskunatin inda yake ba gidan zama ba fiha mata wato fiha mata allakum wanda akwai abin amfani a gare ku a wannan gidan shine wato kamar inda yake da shaguna yau zaka shiga wani shago ko zaka shiga wata ma'aikata ko zaka shiga wani asibiti ko zaka shiga wani gida da zaka kai gidan da ake nika ko wani gidan da ake wani abu in dai gida ba gida zama bane da iyalai to ka shiga a kowane lokaci in kai salama ka shiga wannan babu wata damuwa babu wani takunkumi akan mutum ko shiga masallaci yawa kaga dakin Allah ne gida ne amma gaira maskunatin ba gidan zama bane so zaka duk wannan zaku shiga Allah ya ce wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun Allah madaukakin sarki ya san abin da kuke bayyanawa a wajen yin sallama da neman izini wa ma kuntum taktumun da abin da kuke boyewa wajen shiga wato gidajen ku wato ko kuma gidajen da ba gurin zama ba da niyyar biyan bukata ko kuma gidajen ku tare da sallama da neman izini na
kullil mu'minina yaqulu
Na'am. Malamai suke cewa yana daga cikin tarbiyyar da musulunci yayi idan ka zo gidan ma da zaka yi sallama sai ya zama wato ka zo gidan irin kofar gidan ne da an bude kofar gidan wato zaka gano abin da yake cikin gidan aka ce to kar ka bude ko da ma labule ne da ka daga labulen gidan zaka hango cikin gidan aka ce kar ka tsaya kofar gida kai sallama yawa kai sallama saboda Jabir bin Abdullahi ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istazantu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wato mallaki yake cewa yana daga cikin tarbiyyar gida kafin mu zo kan hadisin yace yana daga cikin tarbiyyar shiga gida abinda musulunci ya karantar da mutane wato su nemi izini wato sannan su sallama ko kuma wato ai sallama sai a nemi izini a iya yin sallamar wato har sau uku wato an ce kuma a lokacin sallamar kowace sallama zaka rarrabe ta da ruwata ba zaka ce assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum shikenan kai uku ba a assalamu alaikum sai ka jira lim in ka ji amsa shikenan in baka ji baka sake dan daga muryar ka sama da ta farko assalamu alaikum ka dan jira in ka ji an amsa shikenan in ba amsa ba ka sake daga muryar ka ta uku din ka kara sai kai sallama saboda haka sannan idan har za kai sallamar malamai suka ce wato kar ka tsaya dab da kofar ta yadda zaka iya leka abin da yake cikin gidan ko kuma wato in ka tura kofa wato zaka ga iyalan da suke cikin gidan wani in zai ma sallama in yana da gaggawa yana da biyan bukata sai ya dan shiga gidan kamar zai je kusa da mata to kuma sai ya je doka sallamar saboda yana gaggawa a saurare shi karma a ce bakka nan kuma ya ji muryar ka saboda haka zai ya shiga ya wuce soro sai ya je doka sallama wannan kuma ya saba amma dama inda zaka tsaya kai sallama za a ji a cikin gidan idan ba za a ji ba babu laifi ka dan shiga in gidan yana da zulfi ka dan shiga inda dai in ka doka sallamar za a ji kuma zai mafi sauki in akwai yaro karami ai ka tura shi ce ka ce ga bako yana sallama bako yana cewa assalamu alaikum sai ka karantar da yaron shi ma ka je ka ce bako yana cewa assalamu alaikum in mai gidan yana nan ana jiran sa so da haka aka ce kar mutum ya fuskanci kofar yana kallon kofar gidan a ya tsaya ta gefen dama wato ko ta gefen hagu da kofar ya zama wato baya kallon gaban sa baya kallon setin cikin gidan ya kalli gefe da gefe saboda haka wato ya je ya ayye sallama da kalla yake cewa shi Jabir bin Abdullahi wata rana nazo nayi nemi izini zan shiga ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi assalamu alaikum ya manzon Allah ya amsa min sallama sai manzon Allah ya ce min man haza waye faqultu ana sai na ce masa ana ni ne sai manzon Allah sanan yake cewa ana ni ne to wala fahimta daga ni ne so da haka yana ba mu shi Jabir darasi cewa bai kamata Jabir ya ce ni ne ba sai ya ce Jabiru ne kanahu kariha zalika li adami ifadati sai manzon Allah ya rinka maimaita masa cewa ni ne malamai suka ce manzon Allah sai ya nuna kamar ya kyamaci fadar haka din saboda ai ni ne bashi da wata fa'ida in dai mutum ba dauki muryar ka ba to babu wanda za a iya ganewa saboda haka malam yace fal wajibu abin da yake wajibi ga mai sallama da neman shiga gida an yaf'ala shaksu kama fa'ala Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya aikata irin abin da sayyidina Umar Allah ya dare shi ya aikata hina aradar dukula ala nabiy sallallahu wa huwa fi mashrabatin lokacin manzo Allah yana kan dining table yana gurin cin abinci shi kuma sayyidina Umar ya niyya zai shiga kansa to da yaje sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah aya da kulo Umar shi aka yace masa yace assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah Umar ya shigo sai ya gaya masa haka wato saboda haka sai ya ambaci sunansa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wato ya shigo to saboda haka ana da so mutum ya shiga amma malamai suka ce idan yanzu ka shiga gida kai sallama sai yanzu nan ka fito kuma yanzu nan ka koma musamman kada ko wani abu ka miƙo waje a wani to yanzu a koma ana so ka ƙara sallama in ka sake fitowa ka fito in zaka sake komawa ka sake sallama suka ce wannan din zai sa ladan ka yayi yawa amma idan ba a samu fasali mai wato mai nisa ba yanzu ka shiga gidan ka fito sai ka dawo to in baka sallama ba yanzu baka laifi ba yau baka laifi ba amma kuma ladan ka bai yawa ba dan gurgurdan yawan sallamar ka shine gurgurdan yawan ladan ka manzo Allah ya gaya mana a kalmomin sallamar ma gurgurdan yawan jumlar da ka gabatar shine gurgurdan yawan ladan ka mutumin da yace assalamu alaikum da wanda yace assalamu alaikum wa rahmatullah da wanda yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to na karshen ya fi lada sai na tsakiya sai kuma na farkon ya samu lada amma bai kai na tsakiya ba na tsakiyan shi ma ya samu lada amma bai kai na karshe ba domin yawan kalmomin da aka amfani ya nuna yawan ladan da mutum ya samu kuma haka na a wajen amsa sallamar ma in ka ce wa alaikumus salam za a baka lada 10 in ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah za a baka lada 70 ina ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu za a baka lada 200 kaga kenan ashe akwai tazara a tsakani mai yawan gaske saboda haka wato ko kuma abin da ya kai kama da haka saboda haka ubangiji yake cewa wallahu ya'lam wa tubduna Allah dai ya san abin da kuke bayyanawa wa ma taktumun da kuma abin da kuke boyewa sai Allah yake cewa tunda duk ana magana dai wato kiyaye mutuncin mutane ne sai Allah ya saukar da wato aya wato don gani da mata wajen kiyaye kansu da kiyaye mutuncinsu Allah ya ce qul lil mu'minina sai aka fara da mu'mine maza Allah ya ce qul lil mu'minina ka gaya wa mu'mine maza yaguddu min absarihim su rika rantse ganinsu su rika rike idanunsu amma la ilahum nadaruhu wato kada su kalli abinda Allah ya haramta su kalla kada su kalli abinda Allah ya haramta su kalla malam yake cewa wannan Allah madaukakin sarki ya ambata mana wato kulawa da ni'imar da Allah ya yi mana ta idanu domin duk abin da yake gangan jikin dan adam yake amfanuwa da shi ni'ima ne daga Allah Allah kuma ya ce zai tambaye mu game da wannan ni'ima shi yasa sai aka sa doka malamai suka ce dalilin da yasa Allah yayi wa mutane idanu wato sai yayi wa idanun murfi saboda sharrin abin da idanu zai iya ganowa idanu zai iya kallo abin da zai halaka gangan jikin gaba daya shi yasa Allah da ya idanu bai bar shi haka ba gul idan zai ga ko ina sai Allah ya masa murfi tai da mai idanun in ya so ya ji tsoron Allah zai iya rufe idanunsa haka kuma Allah da ya yi baki saboda abin da bakin zai iya fada cikin abin da zai iya halaka wannan gangan jikin gaba daya sai Allah bai bar bakin haka ba sai ya masa murfi saboda haka Allah sai yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam qul ka ce lil mu'minina ga mu'minai yaguddu min absarihim su rika rintse ganin su kar suna ganin abin da Allah ya haramta musu su gani wa yafadhu furujahum su kuma tsare farjojin su kada su amfani da farjojin su sai inda Allah ya halatta musu zalika azhal azkalakum zalika azkalahum wannan shi yafi tsarki a gare su inna la kabirun bima yafalun ko bima yasnaun Allah yana bada labari bima yasnauna bisa abin da mutane suke aikatawa da idanunsu da kuma farjojinsu fa yajazihim alaihim kuma zai musu wato sakayya a kayansa Allah madaukakin sarki zai musu sakayya wato a kayan sa. Na'am.
وكل المؤمنات
يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير النربة من الرجال أو الإبن الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
نعم. Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato sai yake cewa wa qul hal yanzu ya Muhammad ka gayawa lil mu'minati ga mata mu'minai yaghdhudna min absarihinna lalle su runtse magannan su wato su rufe idanun su wato kada su kalli abinda bai halatta su kalla ba. Allah ya ce a gayawa mata mu'minai kamar yadda aka kira maza mu'minai cewa su ma su runtse magannan su su ma matan ba a bar su ba ai ranar lahira su ma Allah zai musu hisabi. Allah ya ce a gaya musu wato ya gazonna min absarihinna su rintse idanunsu su rintse magannansu wa ya faza furujahunna sannan kuma su kiyaye farjojinsu kada su ma su yi amfani da shi a inda Allah ya haramta musu. Allah ya ce wala yubdina zinatahunna akwai ƙari su maza tun da su ne za su tafi neman abinci za su fita kowane lokaci su ba a yi musu takunkumi mai yawa ba takunkuminsu shi ne su rike idanunsu sannan kuma su kiyaye farjinsu kar su yi amfani da shi inda Allah ya haramta sannan kuma idanunsu kar su kalli abin da Allah ya haramta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kallon farko shine kallo da shari'a ta halatta amma kallo na biyu haramun ne. Lokacin da ka kalli abin da Allah ya haramta maka sai maza sai ka kawo da kanka sai ka kawo da kanka sannan kuma wato sai kuma ka kiyaye kada ka yi ta abin da wani malami mai bada dariya yake cewa tunda Allah kallo ɗaya halatta in ka kalla sai ka yi awa ɗaya kafin ka ɗauke idanka. Kallarawi ko? Kallarawi. Saboda haka kallo ɗaya ne idan ma baka san motsin mai zuwa ba ta bayan ka in kuma har ka fahimci ma mace ne to haramun ne ka kalla kallo ɗayan ma in dai ka fahimci mace ne to haramun ne ka kalla sai ka rutse idanunka. Yawa amma idan baka sani ba ka ji motsin tafiya ka waiwaya sai ka gama ce to ka dawo da idanka shikenan sai ka rintse kallonka. To wannan shi ne abin da shari'a ta ce musulmi yayi. Allah ya ce wa kullul mu'minati ka gaya wa dai mata mu'minai ya gazunna min absarihinna lalle su rike idanuwansu wa yafaza furujahunna su kuma kula da farjojinsu su kiyaye wato kada su sake shi cikin abin da Allah ya haramta wala yubdina zinatahunna kada su bayyana adansu illa ma zahara minha sai irin adan da dole a bayyana shi. Ma zahara minha shine wato fuska wanda ta fi kan hannaye fuska kam saboda kallo fuskar ma wadansu malaman suka ce idan mace za a yi fitinuwa da ita sai ta saka niqabi hatta a aikin hajji wanda shi haramin mace a aikin hajji shine ta bar fadin fuskar ta kar ta rufe duk jikinta amma banda fadin fuska banda tafukan hannaye. To amma nan ma malamai suka ce idan mace Allah ya mata halitta mai kyau ta yadda maza za su iya fitinuwa da ita to kada ta bata aikin hajjin mutane da yawa ta saka niqabi wannan saka niqabin duk da an hana su rufe fuska amma ita in ta sa niqabi hajjin ta bai baci ba domin ta yi kaufan lil fitnati saboda jin wato tsoron yaduwar fitina. Ubangiji yake cewa wala yabdina zinatahunna kada su bayyana adansu illa ma zahara minha sai dai abin da zai iya fita fili mace ta yaro to ya zama ta yi adanta wa mijinta ko kuma ta bayyana adanta wa mijinta ko kuma a tsarar da kuma mata yan uwanta sai dai kuma waɗanda Allah ya toge wanda Ubangiji zai lissafa mana wanda su kan mace za ta iya bayyana adanta a gabansu. Allah yake cewa wato malam ya ce fa yajuzu nadhruhu li ajnabiyyin fuskar matakan wannan ya halatta ko ba mijinta ba, wato in dai larura yayi ne kalla ya kalla, illa mai kif fitnatun fi ahad wajhaini, amma nan ma in babu fitina, in babu fitina, inda fitina dole za a rufe wato fuska. Malam yake cewa na farko Allah ya halatta shine da Allah yake cewa illa ma zahara min haya, halatta aka da fuska. Amma asabi na biyu sai aka haramta domin fuskar ita ce wato mazanna na fitina, ai fuskar za a kalla sai ai wajikinta kuma wato hukunci. Saboda haka Allah sai ya ce fuskar ma idan akwai fitina za ta iya tashi a dalilin batta fili, to ita ma a rufe. Allah ya ce waladribna bikum rihinna, mata su saki hijabansu, kimar jam'i ne na kimar aka ce kumur. Allah ya ce su saki kumur ɗinsu shine mayafan kansu, ala juribihinna su sake su akan wuyan rigunansu, ma'ana su sake su rufe musu kafadarsu, wato su rufe musu jikinsu. Allah yake cewa wala yubdina zinatahunna, kada dai su yadda su bayyana adansu wanda yake oyayye, in banda fadin fuska da tafukan hannaye, illa libu'ulatihinna, sai a mazajensu. Wannan shine na daya, sai a mazaje. Abinda yasa Ubangiji ya gabatar da namiji, malamai suka ce hikimar shi namiji ya halatta kalli matarsa a kowane irin yanayi, amma in ban da shi ba, hatta iyayenta suna da limit, suna da gabar da za su iya kalla da kuma gabar da ba za su iya kalla ba. Amma miji zai iya kallon kowace irin gaba a jikin matarsa, kamar yadda ita kuma za ta iya kallon kowace irin gaba a jikin mijinta. Saboda haka sai aka fara gabatar da miji domin nasa shi babu kaidi, wato shine wato al-bu'ul, jam'i ne na ba'al. Ba'al shi shine miji, shine az-zawju. Ubangiji yake cewa illa libu'ulatihinna, sai dai mata sa iya bayyana adansu ga mazajensu, aw aba'ihinna, ko kuma iyayensu da suka haife su, aw aba'i bu'ulatihinna, ko iyayen mazajensu, sarkunansu kenan, mahaifin mijin mace. Dan mace ta bayyana masa ado, ai shi ma ubanta ne tunda uban mijinta ne, au abna'ihinna, ko su bayyana ado wa ƴaƴayensu na cikinsu, au abna'i bu'ulatihinna, ko ƴaƴayen mazajen nasu ɗan kishiyarta, au ikhwanihinna, ko kuma ƴan uwansu da suke uwa ɗaya uba ɗaya, ko uba ɗaya ko uwa ɗaya. Amma ɗan baffa bai shigo nan ba, ɗan kawu bai shigo nan ba, dan ma bai shigo nan ba, dan baba bai shigo ba, domin su za su iya auren su, za su iya auren su. Saboda haka su ba su shigo cikin wannan ba. Waɗanda suka shigo ƴan uwa shine wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mace, ko wanda suke uba ɗaya, ko wanda suke uwa ɗaya, su suka shigo nan. Saboda haka ƴaƴan bafanu ba su shigo ba. Ubangiji yace wato au bani akawatihinna, ko ikwanihinna a kira'ar warshu, ƴaƴan ƴan uwan nasu, ɗanta ne, ɗan wanta ko ɗan ƙaninta, ko ɗan yatta ko ɗan ƙanwata, da suke uwa ɗaya uba ɗaya, ko uba ɗaya ko uwa ɗaya tsakaninsu da ita. Wannan ƴaƴansu, ai ƴaƴanta ne, tunda ba za su aure ta ba, akwai haramcin aure, ƴaƴanta ne, tunda ƴaƴan ƴan uwanta ne na kusa. Ubangiji ya ce wato au nisa'ihinna, ko mata ƴan uwanta mata. Sai dai malamai suka ce idan matar kafira ce, to yanzu ba za ta bayyana mata dukkan ado ba, amma dai za ta bayyana mata wato adan da ba ajnabi zai ganta. Haramun ne mace musulma ta yaye jikinta amma a gaban mace kafira, haramun ne ta yaye jikinta a gaban mace kafira, haramun ne, dole za ta riki suturarta. Allah ya ce au nisa'ihinna, ko mata ƴan uwansu, au ma malakat aymanuhunna, ko kuma sa iya bayyana adansu wajen bayinsu, kuyanginsu, su ne waɗanda damansu ta mallaka. Saboda haka ya halatta bawan mace ya ganta, ko kuma wato baiwarta ta ganta. Ubangiji yake cewa sai dai dukkanlan dole ne ya zama wato an rufe daga cibiya zuwa gwiwa. Nan kam in ban da miji ba, hatta mahaifinta bai halatta ya kalli ƙasa da cibiyarta ba, ko ƙasa sama da gwiwarta, ko ɗanta na cikinta bai halatta ya kalli ƙasa da cibiyarta, ko sama da gwiwarta ba, ko da yayewa kaɗan, haramun ne. Malam yake cewa wa karaja bi nisa'ihinnal kafirati, haka na su ma mata kafirai haramun ne a ba su dama wato su ga mata musulmai in ba cikin hijabi ba. Fala yajuzu lil muslimati, bai halatta ga mace musulma al kashfu lahunna ta yaye jikinta wa mata kafirai ba. Wa shamula ma malakat aymanuhunna al abidu, da Allah yace wato yace illa ma malakat aymanuhunna, sai aka ce ai bayi mata ake nufi, sai malai yace shari'a anan ta hada bayi mazan ma, in dai bayin mace ne to za iya ganta a kowane lokaci. Allah yace aw tabi'ina, ko kuma wasu mazaje tsofi masu shigowa saboda neman abinci, ko mai bara tsoho tukub wanda ba shi da shi yinwa cikin sa yake ta fama da ita ma ba maganar sha'awar mace ba, to wa'annan dan sun ga mata wannan babu laifi. Shine Allah ya ce aw tabi'ina, amma ghayr ulul irbati, in banda wato mutanen da suke da wato sha'awa, suke da karfin sha'awar mata, su kam haramun ne wato su ga. An ce ashabul hajati fi nisa'i, masu bukata zuwa ga mata, amma malamai fiqhu suka ce kowane irin mutum ma da yake da karfin kusantar mace to ba zai je ya ga matar da ba ƴar uwarsa bace ta haramiya wato ya ganta a cikin zama na sakewa, wannan haramun ne. Wato minar rijali, daga cikin mazaje, aw tifilal ladina lam yadhharu ala auratin nisa'i, ko kuma kananan yara su ma babu laifi su shiga gida namiji ne ko mace, in dai ba su kai shekarun da za su tsinkaye al'aurar mace ba, amma yaro ya kai shekara 17 to shi ma sai a tare shi, amma in bai kai shekara 17 ba, yaro ne dan shekara 5 shekara 7 to duk wannan zai iya shiga gida, wato wannan babu wani abu. Saboda haka wa'annan kan fi yajuzu an yubdina lahum ma adama baina surati wal rukubati, mace za ta iya bayyana musu duk abin da yake tattare da ita in dai ba daga cibiyarta zuwa gwiwarta ba. Allah ya ce wala yadribna bi arjulihinna, su mata in suna tafiya akan titi a kwararo kada su rika buga kafafunsu, li ulama ma yufina min zinatihinna, domin kada mutumin da yake gefe ya waiwayo ya gama ai waye mai wannan tafiya. Shi yasa aka ce kar suna tafiya da takalmin da yake mai bushashshen gindi wanda yake tafiya yana kwas 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 akan titi, irin takalman da scores da ake cewa scores, ko kuma mata da suna sa takalma mai tsini mai gindin karfi, to shi ma yana tafiya zaka ji jirinsa a kasa. Saboda haka irin wayannan an hana, ko kuma mace ta saka warwaro ko munduwa tana tafiya hannunta yana kakacar kakacar ta yadda wani zai waiwayo ya ga ai mace ne, saboda wayannan su gayyatar masu kallon su suke in suna tafiya, to wannan shi yasa aka haramta. Shi yasa aka haramta wa mace in za ta fita ta shafa turare, wannan haramun ne, domin duk wanda ya wuce inda in ta wuce zai ji kanshin kuma zai waiwaya ya ga waye mai wucewa. Ubangiji yake cewa wato su ne yake cewa, Allah yake cewa wala yadribna bi arjulihinna, kada su rika tafiya suna buga kafafunsu, li ulama ma yufina min zinatihinna, domin su sanar da waɗanda suke so su kalle su ma yufina min zinatihinna, abinda suka boye na daga adadansu, wato kada suna tafiya da alkalkal, shi ne warwaro irin na da wanda yake ana ce masa munduwa, wato yana dili mace tana tafiya. Allah ya ce tubu ilallah jami'an, ku tuba zuwa ga Allah ku maza da ku mata bisa abin da kuka aikata na kallakallan abin da Allah ya haramta muku ku kalla, jami'an aka ce gaba daya ayyuhal mu'minuna, ya ku wato mu'minai, wato namiji da mace duk sun shiga ciki kenan. Wato ubangiji yake cewa ku tuba zuwa ga Allah gaba daya saboda abin da ya auku muku na kallan abin da aka hana ku kalla da wani kallo, la'allakum tuflihun, wato ko kwa rabauta shine ku tsira daga azabar Allah, ko kuma la'allakum tuflihuna, ko kwa rabauta Allah ya amsa muku tubar da kuka yi. Wa ankihul ayama minkum,
wa ankihul lamin minkum, was salihin min ibadikum, wal ima'ikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim.
Allah ya ce wa ankihul ayama minkum, ku auri al'ayama, jam'unsa jam'un ayyumu ne, ku auri matan da ba su da mazaje, budurwar da bata da miji sunanta ayyumu, bazawarar da bata da miji sunanta ayyumu, saboda haka ba zawarawa bane kade, al'ayumu matan da bata da miji. Allah ya ce wa ankihul ayama minkum, wato wannan kuma aka ce maganan ana yi da waliyai ne, ma'ana ku aurar da al'ayama minku matan da ba su da mazaje da suke karkashin kulawarku, wato shine bazawaran da take gabanka idan ta kawo miji ka aurar da ita, budurwa da take gabanka in ta kawo miji ka aurar da ita. Allah ya ce ku aurar da su wato wasalihina, haka kuma mu'minai maza min ibadikum daga cikin bayanku wa ima'ikum, da kuma wato ku yanginku wato ku aura musu suma in suna bukata. Shi yasa Allah yake cewa in yakunu fuqara'a, idan mijin da za a aura talaka ne kada ya kyamar bashi aure, ko kuma kai matar da zaka aura mai karamin karfi ce yar talakawa ne kar ka yi kyamar aurenta. Allah ya ce in yakunu fuqara'a, idan wa da zaku auren talakawa ne yi gunihimul lahu min fadli, Allah zai iya wadata su a cikin falala, kai baka da shi ita ba ta da shi sai ka aure ta, Allah cikin ikonsa ya ga dama sai ya aifa muku wanda zai zo kuma ya arziki, wasu ma su ci gajiyar arzikinsa. Yaunawa ne mutanen da a tarihi an san su wato iyayensu sun yi talauci na yankan shakku, amma yanzu kuma Allah ya wadata su wasu da yawa sun zo suna cin abinci a karkashin su. Haka Allah yake, shi yasa Allah ya ce kar ku damu da talaucin macen za ku aure ta, sannan ke kuma mace kar ki damu da talaucin namiji in zaki aure shi. In yakunu fuqara'a, idan kun kasance talakawa ne, Allah ya ce yughnihimul lahu min fadli, Allah zai wadata ku wato a wajen dalilin auratayya daga cikin falalarsa. Wallahu wasi'un, Allah mai yaron falala ne ga halittarsa, alimu masani ne da su. Waɗansu malaman suna cewa wani ya zo ya yi manzon Allah kukan talauci, sai manzon Allah ce zai masa aure, ya ce kaje ka yi aure, ya sake zuwa ya sake kukan talauci aka ce kaje ka dada aure, ya sake zuwa ya sake kukan talauci aka ce kaje ka dada aure. Malamai sun yi magana akan wannan hadisi, sun yi magana akan wannan hadisin sosai. Wannan maganganu ne wanda mutane suka abin nan. Shi aure yakan sa wa mutum nutsuwa, wato arzikin da manzon Allah yake fada shine akwai nutsuwa a zamantakewa. Yanzu ka dauki mutumin da yake bacalo ne, bacalan nan wanda ba shi yake ci da kansa, ba gidansu ake ci da shi ba, kai hira da shi, kai hira cikakken hira da shi akan rayuwa. Ka je ka dauki mutum mai mata ɗaya da yaya biyu ko yaya uku, shi ma kai hira da shi akan rayuwa, sai ka ji wannan bacalan da bashi da matan ya fi wahala saboda abin da zai ci, abin da zai ci da yake shi ɗaya ne, abin da zai ci ya karya da safe ya ishe shi kafin rana sai ya sake taɓa wani abu, abin da zai ci da rana ya ishe shi kafin dare sai ya sake taɓa wani abu, sannan in ya ci da daddaren kuma kila in ya tafi da kafin ya kwanta sai ya ji ya sha shayi. To idan ka auna abin da zai ci shi kadai a cikinsa, idan ka zo kai hira da mai matan nan, abin da shi mai matar ya ci da ƴaƴansa uku, sai ka ga wallahi babu wani bambanci ko kaɗan, in kai wasa ma wancan batalin sai ya fi kashe kuɗi. To kaga kenan, ashe idan har kana bacalo zaka kashe naira 2000 a rana, shi mai mata zai kashe 1500, a ce duta da kuke aiki kuke samun 2000, mai mata zai yi arziki saboda ai kullun yana da zabin, kullun yana da zabin 1500, kullun yana da zabin 1500, gashi kuma kullun yana samun lada na ci da mutum hudu, kai kuwa baka samun ladan kowa sai na ci da kanka, kai ba za a baka lada ba don kanka ka ciyar, shi ma ba za a bashi lada ba don kansa ya ciyar, amma in ya ci da matarsa ya ci da ƴaƴa uku, kuma za a bashi lada ya ci da mutum hudu. To kaga wannan ababin lada ya fika, kuma zai fika tattali, saboda shi yanzu in ya samu tunaninsa in na lalata wannan kuɗin na jima akwai fon da za su je su jira ni, akwai ba ni babu suna gida, saboda haka dole zai tattala. Sannan kai kuma za ka ci, in na rasa ko gidan wanda zan je in ci abinci, kawai sai ka cinye lokaci ɗaya. To shi yasa suka ce hikimar shi ne duk wanda yake da gida ya fi tattali, ya fi tattali sama da wato wanda bashi da iyali. Wallahu alam. Ku jama'a,
wal yastabil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli wal ladina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillahi alladhi atikum wala tukrihu fatayatikum alal bigai in aradna tahassunan litabtaghu arad al hayati dunya wa man yukrihunna fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim
fakatibuhum in alimtum fihim khaira mun gane ko sanan in aradna tahassunan na'am ubangiji yake cewa wal afifil ladina la yajiduna nikahan waɗanda ba su samu halin yin aure ba Allah ya ce wal yasta'fif to su kokari su kame ba ce idan ka rasa aure kuma ka je kai zina ba yawa kai kokari ka kame Allah ya ce alladhina la yajiduna nikahan wanda ba su samu sadakin da za su yi aure ba saboda talauci ba su da abin da za su yi aure shine ba su da mayan kihuna bihimin maharin wa nafaka ba su da gidan zama sau rasa gidan da za zauna in ma sun samu matan ko kuma a'a ba su da sadakin da za su biya su auren ko kuma a'a in ma sun samu auren matan ta sun samu matar da take son su ta yadda za ta yafe sadaki to yanzu abin da za a ci na yau da kullum kuma ya zama matsala ba za a samu ba to Allah yake ce wanda ya tsinci kansa a irin wannan yanayi ba shi da yadda zai yi aure saboda ba yadda zai iya rike matar Allah ya ce wal yasta'fif to ya kame kar ya jefa kansa cikin zina hatta yubnihumullahu har sai Allah ya wadata shi sai Allah ya yalwata masa min fadlihi daga wato cikin falalansa sai ya samu dama sai ya ta yin azumi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma waɗansu matasa ya same su suna tare yake ce musu ya ku mutare matasa manista taminkum ba ta falata zawwa duk wanda ya samu dama a cikin ku yana da hali to ya je ya aure domin aure ya fi taimaka mutum ya kame wato idanunsa daga kallon abin da Allah ya haramta masa yace wanda ko bashi da dama to ya ta yin azumi domin shi azumi zai zama garkuwa wa mutum ba zai bar shi ya je ya fada cikin wato abin da Allah ya haramta ba ubangiji yake cewa walidina yaftaguna alkitaba haka na waɗanda suke da bayi waɗanda bayinsu suka nemi a rubuta musu kitaba kitaba shine bawanka ya zo ya roke ka yace alaramma do Allah kaga mun yi zama na amana da mahaifinka gashi har ya rasu kuma kai ma ka gaje ni ni ma kaga muna zaune da kai gidan nan ban taba yin wani rashin kirki ba amma ina roko ka rubuta min yanci ni ma na biya na yantumana bawa ya roki shugabansa ya rubuta masa fansa wato ya yantu kace ya je ya biya naira kaza ya yantu to wannan shine ake cewa kitaba Allah yake cewa idan bayin da suke karkashin ku suka nemi ku rubuta musu kitaba shine walladhina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum bayin da kuka mallaka suka nemi wato ku rubuta musu kitaba maza ne ko mata fakatibuhum to ku rubuta musu kitaba in alimtum fihim khairan in kun san alkhairi tattare da su ma'ana suna za su iya biyan kitaba din yawa kun sani bawan in yazo zai iya biyan kitabar idan misalin mace ne za ta iya zuwa ta je kalli ba zina za ta je ta nemo kuɗi ta na biyan fansar kanta ba in namiji ne ba sata zai je ba kun san shi mutum ne mai kokari zai iya yin zuwa ya je itace ya sayar ko ya je leburanci na gini ko kuma ya je duk sana'ar da zai je ya nemo kuɗi ya zo ya rika biyan fansa Allah yake cewa to fakatibuhum ku rubuta musu in dai kun san akwai alkhairi tattare da su ku rubuta musu Allah yake cewa wa atuhum min malillahi allazi ataakum ku shugabanni da ubangiji ya ba ku rukun dukiyar jama'a in bawan da aka rubuta masa fansa ya zo ya nemi taimako a gurinku to Allah ya ce ku ba shi a cikin wannan dukiya ta baitul malin in ya nemi taimako cewa shugaban sai ya rubuta masa fansa zai biya ya intu yana neman a taimaka masa to a rubuta a taimaka masa ya je ya biya don ya intu Allah yake cewa wala tukrihu fatayatukum alal bigai kar ku tilastawa mata bayin da suke karkashin kulawarku wato su je su yi zina alal bigai su je su yi zina su kamu kuɗi ubangiji ya haramta yake cewa kada shugaban bawa ko shugaban baiwa ya rubuta wa baiwa wato abin da za ta na kawowa kullum idan ba ta samu ba ya ce duk abin da za ki tabbata kin kawo wannan kuɗi Allah ya ce kar ku yi haka domin yanzu abin da za ta yi ta yi zina ta karɓo kuɗin ta kawo muku ko kuma shi bawa namiji bashi da hali ya je ya samu abin da zai iya samowa kar ka tila masa tallata masa kace ko sata sai yayi ya kawo maka kuɗi wannan Allah ya haramta yace in arna tahassunan in sun so su kame kansu wato daga fadawa cikin abin da Allah ya haramta. Malamai suka ce wannan bashi da mafhumi cewa wai in arna tahassunan in suna san kamewa kar ku tilasta su, ai ko ba sa san kamewa ai ba za ku ce zai su yi zina su kamo ku ni ba. Yaushe sa malamin tafsiri suka ce wannan jumla din ba ta da mafhumi, ma'ana babu wani abin da za a iya fahimta a cikinta. Ubangiji yake cewa wato waladin ya tabula kitaba mimma malakat aymanukum, matan da suke so ku ba su ku rubuta musu fansa su yantu daga cikin wayanda hannunku ya mallaka, fakatibuhum to ku rubuta musu in alimtum fihim khairan, in kun san alkhairi tattare da su. Wa atuhum mimma lillahi allazi ataakum, in sun nemi taimako a cikin dukiyar baitul mali wanda kuke kula da ita, Allah ya ce to ku dauka ku taimaka musu dan su yantu. Wala tukulu fatayatukum, sai Allah ya ce sannan kuma kada ku yadda ku tilastawa bayinku ku yanginku da suke karkashin kulawarku alal bigai akan su je su yi zina in ararna tahassunan in suna so su kame mutuncinsu. To kenan ko ba sa so su kare mutuncinsu ai za ku musu fada akan zina kan, ba za ku ba su dama wato su je su yi zina ba. Allah ya ce li tatagu aradul hayatid dunya, domin wato kuna neman wato abin jin daɗin rayuwar duniya. Allah ya ce wa may yukrihunna, duk wanda ya tilasta baiwarsa ta je ta yi zina kamar yadda Abdullahi bin Ubay bin Salul ya tilasta baiwarsa ta je ta yi zina, ko zina ta je ta kawo masa kuɗi, ta je ta yi zina ta kawo masa kuɗi, shine Allah ya ce wa may yukrihunna, duk wanda ya tilasta baiwarsa ta je ta yi zina ta kawo masa dukiya, fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim, to itan bayan an tilasta ta Allah mai gafara ne mai jin kai ne, zai gafarta mata zai kuma wato jikanta, amma shi wanda ya tilasta masa kuma yanzu shine mai zunubi. Idan ka tilasta wani ya saba Allah, to yanzu zunubin saban Allah wato a kanka kanka zai dawo. Na'am.
Alakadan zanna ilayhi ayatin mubayyanatin wa masalan min alladhina kalaw min qablikum wa maw'izatan lil muttaqin.
Ubangiji ya ce walaqad anzalna ilaykum ayatin mubayyanatin, ay mun sako muku ayoyi wato bayyananu waɗanda suke bayanin wato abubuwan da muka ambata, ma'ana aka yi wato ayoyi ne bayyananu da suke bayanin hukunce-hukunce, abinda Allah ya hana da abinda Allah ya umarni. Wa masalan, sannan ayoyi ne da suke bada labari wato na ban mamaki kamar labarin na Aisha da kuma ire-iren wa'annan labari, min alladhina kalaw min qabliku, labarin mutanen da suka zo suka shude kafin zuwanku, wato ko kuma jinsin mutane irinku, wato misalin kamar labarin da aka bari na Annabi Yusuf, ko labarin na Maryamu, ko kuma labari na ire-iren su. Wa mau'izatan, ayoyi ne wanda suke cike da wa'azi lil muttaqina, ga mutane masu tsoron Allah, kamar fadin Ubangiji, ayoyin da suke cike da wa'azi inda Allah yake cewa game da lamarin nana Aisha, wala ta'khuzkum bihima ra'afatun fi dinillahi, ko kuma game da lamarin wato yin bulala a mutumin da yake kazafi, mutumin da ya jefi wani wanda yake katangagge wato da zina, Allah ya ce in an za a masa hukunci kada tausayi ya kama ku wajen zartar da wato hukuncin Allah. Saboda haka irin wa'annan wato ayoyi ne wanda suke dauke da wa'azi, shine fadin Allah wa mau'izatan lil muttaqina. Sannan kuma har yanzu da fadin Ubangiji laula istami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minati, wato mu'minai me yasa basu zace da mu'minai maza da mu'minai maza me yasa basu zata alkhairi ba game da wannan magana, ko fadin Allah wa laula istami'tumuhu qultum ma yakun la an natakallama bihadha, me yasa wannan shi ma wa'azi ne, ko fadin Allah ya izukum Allah an ta'udu li misli abadan, shi ma wannan wa'azi ne. Saboda haka duk irin wa'annan ayoyi da suke maganan wa'azi, Allah yana bayyana muku su ne domin wato ku dauki izina ku dauki wa'azi akan su. Na'am.
Allah nurin samawati wal ard, ma salu nuri ka mishkatin fiha misla المسباه في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دوري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يولي ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس wallahu bi kulli shay'in adim.
Na'am. Ubangiji yake cewa Allahu nuru samawati wal ardi, ubangiji shine hasken samai da kasai. Allah shine hasken samai da kasai, ma'ana wato minawiruhuma, Allah shi ya haskaka samai da kasai, wato ta hanyar halittar rana da kuma wato halittar wata. Ya haska wato samai da kasai da rana, ya haska samai da kasai da rana, da daddare kuma ya haska su wato da wata. Allah ya ce masalun nurihi, misalin haskensa ko siffar haskensa a zuciyar mumini, Allah ya ce kamishkatin fiha misbahun, kamar alkuki ne wanda yake da fitila a cikinsa. Mun san alkuki ko window ne da ake a jikin irin soraye, soraye irin nada da ake musu rufin guga, sai a yi alkuki, shi ne wundan da bai yarcewa, wundan da bai yarcewa, sai a yi, za a ga zaurukan malaman da ana ajiye ta wada da alƙalami a wurin. Wato wannan shi ake cewa alkuki, a fafe gini, amma ko ba zai fita ba, sai a bashi wato dan gurin ajiya ne da mutanen da suke yi. Wato shi ne alkuki. Allah ya ce to kamar alkuki ne ka sa masa fitila, ka san fitila in ka sa ta, shi yasa za a ga fitila koda ta mota ne, koda ta babur ne, wato sai a yi hikima, a yi wato wani abu kamar zeba haka, wanda zai na farko tukunta baya zai tare hasken. Sannan kuma domin in kana so haske ya fuskanci wuri daya, sai ka tare shi ta baya, sai ka tare shi ta baya. To shi yasa za ka ga shi alkuki ba a yi shi kamar wundo ba. Idan wundo ka saka fitila a kayansa, haskenta ba zai wadaci cikin wannan ɗakin ba, kamar in alkuki ne ka rufe ta baya, dan hasken bayan ma duk ciki zai dawo. Yawa, amma in ka bar shi a inda zai fita, to wani hasken can zai yi, wani kuma yayi ciki, saboda ba za a samu wadataccen haske ba. Shi yasa mai mota da ake so haske ya haska gaba, ba a sa kwai gwalkurin a gaban mota, sai a yi masa wani abin nan, a yi kabin ɗinsa, a yi wani abu kamar kakaki, sai ya tare hasken, ya tattaro shi, sai ya tura maka gaba. Saboda haka sai a ƙara masa zeba, wanda zai ƙara hasken ya haska gaban mutum. Saboda haka sai Ubangiji ya siffanta wato hasken Allah a zuciyar mumini, sai yake cewa wato masalun nurihi kamishkatin, misalin hasken Ubangiji a zuciyar mumini kamishkatin, kamar alkuki ne, fi ha misbahun, inda aka sa masa fitila, al misbahu fi zujajatin, fitilar kuma tana cikin karau, tana cikin gilashi, wato tana cikin wani abu na gilashi, wato ko kuma tana cikin wani abu mai kamar zeba, wanda dai zai kara wato kamba hasken ta. Mun gane ko, shine wato shine alkandil kindil, wato ko kuma almizbah shine ake nemi asrat, ko ake ce masa alfatila, daga nan aka samu fitila da larashi, wato alfatil, fatilatun shine fitila, wato shine wato mishkatun din nan aka ce takatun, kamar window ne amma gairar nafizatun, wanda ba mai wucewa ba, shine wato azujajatu, ita kuma wannan wato karau din da fitilar take ciki, Allah ya ce ka annaha kaukabun duri, yana yin haske kai ka ce wato kamar tauraro ne wanda yake na lu'ulu'i, kamar tauraro ne wanda yake mai tsananin haske, shine tauraro wanda yake mudi. Allah yake cewa wato tuqadu, wato wannan fitila an fura ta min shajaratin mubarakatin, daga mai da aka samo shi daga bishiya mai albarka, shine zaitunatin, wato bishiyar zaitun, la sharqiyatin wala garbiya, la sharqiyatin wato ba gaba take ba, wala garbiyatin ba kuma a yamma take ba, ko kuma la sharqiyatin wato ba bishiya ce wadda dimun da'imin tana cikin hasken rana ba, wala garbiyatin ba bishiya ce wanda take kuma ba ta samun hasken rana ba. Mun gane ko, yawa, ba bishiya ce wadda wasu suka ce la sharqiyatin, ana nufin wato an in ka dauki siffar wato Allahu nuru samawati, in ka dauki siffar wannan jumla akan Ubangiji, wato shine hasken samai da kasai, masalun nuri, misalin annurin sa, wato kamishkatin, na wato kamar fitila, aka ce wanda suka dauka cewa fitilar manzon Allah ne, cewa la sharqiyatin wala garbiya, shi ba Yahude bane, ba kuma ba Nasare bane, wato baya daga cikin turawan yamma, baya daga cikin wato turawan gabas, la sharqiyatin ba Yahude bane, wala garbiyatin kuma ba Nasare bane. Suka ce ya kadu zaitu hayu dhi'u, wato manta shi kadai haske yake, walam tamtasas hunar, koda ma ba kyassa masa wuta ba, kenan fitilar koda ba kunna ta ba, man nan na wannan zaitun din haske yake yi. Allah yake cewa wato nurun ala nurin, haske akan haske, ga hasken mai ga hasken wuta, ko kuma ga hasken wuta ga hasken kwalbar da wato wannan fitila take ciki, shine nurun ala nurin. Allah ya ce yahdillahu linuri yahdillahu linurihi man yasha, Allah yana shirowa da haskensa wanda ya ga dama. Wa yadrifu Allahu al-amsala lin-nas, Allah dai yana saba misali ne ga mutane, wato ko wallahi bi kulli shay'in alim, ko Allah kuma sanin komai ne. Malami sai suka ce wannan ayar kamar yadda malamai suka kawo cikin tafsirai daban-daban, aka ce Abdullah ibn Umar shi cewa miskat din nan ana nufin cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Azzujaja, azzujaja wannan qalau din da fitilan nan take ciki, suka ce zuciyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Misbahun nan kuma fitilan nan aka ce wato haske ne da Allah ya sa a cikin zuciyar manzon Allah. Shajaratul mubarakatan, da inda aka samu man da aka hura wannan bishiya, aka ce Annabi Ibrahim yake nufi, domin daga siralin sa aka haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wadansu malaman suka ce kamar da Muhammad bin Ka'ab yace miskat din nan ana nufin Annabi Ibrahim ne alaihi salam, shi wancan miskat suka ce ana nufin cikin manzon Allah, wannan kuma yace miskat din ana nufin Annabi Ibrahim ne. Azzujajatu, wannan qalau din kuma ana nufin Annabi Isma'il ne, kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan gidan Annabi Ibrahim. Misbahu, wannan fitilar ana nufin Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam. Shajaratul mubaraka, bishiyar albarka kuma suka ce ana nufin Annabi Adam ne, wanda silalin sa aka fito. Wadansu malaman suka ce shi kamar da Muhammad bin Ka'ab yace la shariyatan wala garbiya, ana nufin manzon Allah ba Yahude bane, ba Nasare bane. Haka kuma shi Qadi Abubakar bin Arabi, shi kuma da ya faɗa cikin tafsirin sa mai suna Al-Gharib, yake cewa ana nufin Annabi Ibrahim ne, daga nan sai Annabi Muhammadu, sai Abdul Muttalib, sai Abdullahi mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine shajaratul mubarakatan din. Saboda haka malamai dai sun ba da fassara daban-daban wato akan wannan wannan bishiya din. Yawwa, wannan bishiya shine aka ce dai ana nufin wato Allah madaukakin sarki yakan haska zuciyar mumini, idan ya haska zuciyar mumini ya karɓi musulunci, sai kuma Allah ya sa masa ilimin addini, sai kuma ga yana aiki da gabansa wajen yi wa Allah bauta irin bautar da ya cancanta yayi wa Ubangiji, wato sai ya zama yana kan addini hanif, addinin da yake ba addinin Yahudu ba, ba addinin Nasara ba. Suka ce wannan Allah yake nufi da Ubangiji yace Allahu nuru samawati wal ardh, Ubangiji shine hasken samai da ƙasai. Sai aka ce misalin hasken Allah shine yake haska wato zuciyar mumini, in ya haska zuciyar mumini sai ya zama mumini kuma ya karba addini, in ya karba addini shikenan ko ba zai ji wahala wato aiwatar da addini ba. Wannan hasken na addini ya samu ne saboda hasken da Allah ya haska zuciyar muminin, shine Ubangiji yake cewa ya hadillahu linurihi, ai Allah yana shirowa da haskensa shine addinin musulunci, man yasha, wanda Allah ya ga dama. Allah ya ce wa yadribullahu al-amsala, Allah yana saba kowane irin misali linnasi, ga mutane wato dan ya fahimtar da su abin da yake so ya fahimtar da su, domin su lura su imani. Wallahu bi kulli shay'in alim, Allah ya tabbata wato masani ne ga dukkan komai. Fi biyutin azinallahu,
fi biyutin lokaci yayi azinallahu an turfa wa yuzkara fiha sumuhu yusabbihu lahu fiha bil hudwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa itai zakati yakafuna yawman tatakallamu fihi al qulubu wal absar.
Na'am.
Yawma Allahu atana ma amilu wa yazidahum min fadli.
Na'am.
Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
Wadansu malaman suka ce wannan aya tana jone da karatun farko. Mun gane ko? Ma'ana da Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ardi, Ubangiji shine hasken samai da ƙasai. Sai suka ce wato masalan nurihi kamishkatin fiha misbahu, har ya zuwa inda Allah ta'ala yake cewa wato nurun ala nurin, wato haske akan haske, ma'ana haske akan haske. Allah yana haskawa wato akan hasken da Ubangiji ya riga ya saukar da shi, sai aka ce fi buyutin, wato Allah yana haska zuciyar mu'minai wato fi buyutin a cikin gidaje, azinallahu an turfa'a, wato gidajen da Allah ya izini wato a ambaci sunansa a daga murya, shine masallatai. Ma'ana Allah yana haskaka zuciyar mu'mini a cikin masallatai a lokacin sallah. Suka ce wannan wato yana da alaka da karatun baya, ko kuma a'a suka ce yana da alaka wato da yusabbihu, wanda za a fada a gaba, wanda za a fada a gaba. Ma'ana kenan sai ka ce fi buyutin azinallahu an turfa'a, wato cikin gidaje waɗanda Allah ya izini a ɗaga murya da ambatonsa, wa yuzkara fiha, a ambata a cikin waɗannan gidajen wato ismuhu sunansa, to yusabbihu fiha, wato yusabbihu lahu fiha, wato za a riƙa tasbihi ma Ubangiji a cikin irin waɗannan gidajen, wato shine masallaci. Allah ya yi izini a ɗaga murya a kira sunan Allah a cikin masallaci, wannan Allah ya yi izini. Kuma ya haramta ma a kira sunan wani tare da shi a cikin masallaci, mun gane ko? Yawa, Allah ya hana a ambaci sunan kowa in ba nasa ba a cikin masallaci. Shine Ubangiji yake cewa fi buyutin azinallahu an turfa, cikin wato ɗakunan da Allah ya izini a ɗaga murya, wa yuzkara fi hasmuhu, a ambaci sunansa a cikin wannan wurare, ma'ana a kaɗe tashi, yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asali, a riƙa tasbihi ana tsarkake Ubangiji cikin waɗannan gidajen wato safiya da maraice. Rijalun, suwaye Allah ya musu izini? Rijalun wato mazaje, su Allah ya musu izini, mazajen da la tulhihim tijaratun, wanda kasuwanci wato bai shagaltar da su ba, wala bai'un, ko siya da sayarwa bai shagaltar da su, an zikir lahi gabanin ambaton Allah ba, wa iqami salati da tsaye da sallah, wa ita zakati da bada zaka, yakafuna yawman, suna jin, saboda me suke wannan? Saboda suna jin tsoron wata rana, ta taqallabu fil qulub wal absar, ranar da zukata wato suke jujjuyawa, wal absaru, idanu ma suke jujjuyawa, shine ranar alkiyama, domin zuciya tana jin tsoron wato bata san me za a yi umarni a aikata da ita ba. Haka kuma shi ma idoran alkiyama ya saki ganinsa yana jujjuyawa, baya kiftawa, saboda bai san me za a aikata da shi a wannan ranar ba. Allah yake cewa mun yi musu haka ne, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, su shiga wannan gidaje su bauta mana dan musaka musu mafi kyawun abin da suka aikata. Ahsana ma amilu, kullun Ubangiji yakan bada sakamako sama da aikin da bawaye yi. Kullun Allah ya tayar bada sakamako yakan bada sama da aikin da bawaye yi. Ubangiji mai karimci ne. Ai wani babban mutum ma idan kai masa aiki bayya biyan ka ladan ka daidai aikin ka. Ai wani babban mutum ma bayya biyan haƙi daidai haƙi, in ya tashi zai ƙara. Wanda wani babban mutum in ka je kai masa bare ma, in ka dawo sai ya baka abinci, kana kuma ya dauki kuɗin ka ya biya ka. Kaga wannan karimci kenan. Yawa, baya daga cikin sharadi na aikin da kai masa ya baka abinci, amma zai baka abinci sannan kuma zai dauki kuɗin aikin ka ya baka. Ko kuma in kai masa aiki zai kyautata maka a wajen biyan ka aikin, ya biya ka aiki, ya biya ka haƙƙin ka sama da abin da ka cancanta ka karba a wurin sa. Wannan karimci ne. Allah kuma shine mafi karimcin masu karimci, saboda haka Ubangiji bai taba biyan ɗaya da ɗaya ba. Allah bai taba biyan ɗaya da ɗaya ba. Duk inda kai ɗaya, mafi karancin abin da Allah zai baka goma, mafi karanci kenan, Allah zai baka goma. Ko kuma in kai ɗaya ya baka saba'in, ko in kai ɗaya ya baka 700, ko in kai ɗaya ya baka 2,000,000, hadisin Abu Huraira, ko in kai ɗaya ya sa a tura maka maladan bakin gawa. Saboda haka Allah babu yadda ya ce wallahu yudha'afu liman yasha'u, Allah yana ninkawa a wanda ya ga dama. Wa kai dai in ka zo yi, ka yi da ikhlasi da tsarkakewa, ya zama Allah kake gani a lokacin yin naka, shi kuma Allah in ya tashi wato zai dubi, shi Allah ne, shi kuma zai maka wato abinda wato zaka yi ba. Saboda haka Ubangiji yake cewa liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, Allah ya yi musu haka ne domin ya sakanta musu mafi kyawun abin da suka aikata. Mafi kyawu shine ya basu sakamako fiye da wato aikinsu, aikin da suka yi a duniya ne, shi kuma ita sai ba su gidan aljanna. Aikin da suka yi adadin shekarun su ne daga shekarun balaga zuwa shekarun mutuwar su, shekara nawa ne in an taya kuma a baka aljanna da kwata-kwata rayuwar ma ba za ta kare ba a cikin ta, yawa rayuwar ba ta karewa abin da zaka dawwama. Kaga in ka auna wancan da wannan ka san da yawa, to kenan ba amma baka wato abin da ka cancanta a baka ba, wadaka an baka ne abin da Ubangiji wato cikin kyautayinsa wato yayi maka ba dan aikin ka ba. Allah ya ce wai zida hum min fadli, kuma Allah ya musu kare cikin falalarsa, wallahu yarzuqu man yasha. Allah dai yana arzuta wanda ya ga dama bigairi hisabin, ba tare da kididdiga ba, ba tare da kirge ba, bigairi hisabin ai wato ba tare da wato ba tare da wato mutun ya san adadin abin da za a bashi ba. Shine yuqalu fulani yunfiqu bighairi hisabin, za a ce wani ai wani ya tashi kyauta, ai yana kyauta irin kyautar wanda ba jin tsoron talauci, ma'ana ka annahu la yahsau ma yunfiqu, kai ka ce in ya tashi ba zai kirga ba abin da zai bayar, amma Ubangiji shi yake irin wannan, Ubangiji shi yake bada wannan. Shi yasa aka ce dan aljanna in ya shiga aljanna ran da Allah ya gayyace yan aljanna su je ya gana da su, in suka je suka gana da Ubangiji, Ubangiji zai ce za mu kara muku, sai sun yi musu, sai Allah ai babu wani abu da aka ba mu fiye da wannan, ba wani abu ma da za a yi kari akan abin da aka ba mu, in dai abin da aka ba mu ne to mun san babu wani abun kari, to nan ne Allah zai yaye hijabi tsakaninsa da bayansa, sai yan aljanna su ga Allah. Idan yan aljanna su ga Allah sai su ji kallon Allah din ya mafi aljannar dadi. Shi yasa Allah ya ce lillazina ahsanu husna wa ziyada, wanda suka yi aiki mai kyau Allah zai ba su aljanna kuma zai kara musu. To in yace zan kara muku, sai ce Ubangiji ai babu wani abu da za kara mana, ai ka riga ka ba mu komai kam. To in yaye musu hijabi, to nan kuma su ga Allah, to nan kuma sai san lalle ashe akwai kari. Allah sa muna daga ciki. Ubangiji yake cewa Allah zai kara mu cikin falalarsa. Allah yana arzuta mutane wato ba tare da hisabi ba, kuma saboda lokaci za mu tsaya nan. Abin da muka fara daidai, Allah ya karba mana ya ba mu lada. Abin da muka kuskure muna roƙo Allah ya gafarta mana. An gaba mu da tambaya ne, shi ya san ci mu karisa.